Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkanku da hantsi a shirin wannan hantsi.
An samu wannan zama din, an sake dawo sai a kira wane da wane da suka bata ko kuma da suke zaman ɗarɗar da juna da kuma suke gane kamar su ne sanadiyan suka shiga wannan hali, sai a sasanta su.
Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, Sanata Ali Ndume, lokacin da ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa. Za ku ji ƙarin bayani. Sai kuma
wannan ya ɗaya daga cikin irin ayyukan da muke so yi na cigaba da ƙarfafa aikin kayan amfanin noma da kuma samun jama'a aiki.
Gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Abubakar Sani Bello ke bayanin masana'antar sarrafa shinkafa da aka buɗe a Bidda, jihar Niger. Shi ma muna da ƙarin bayani an jima. Haka kuma muna da rahoto akan cacar bakin da ake tsakanin 'yan siyasa dangane da tarurrukan da jam'iyyar PNDS tarayya wadda take jan ragaman mulkin jamhuriyar Nijar take yi, sai kuma rahotanni ko sharhi da wasu jaridun Nijar ɗin suka duba.
To ga labarai, a yau Talata ne shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma da dama suke sauka a ƙasar Gambiya da niyyar rarrashin shugaban wannan ƙasa Yahaya Jammeh da cewa ya haƙure sauka daga kan karagar mulki bayan kayan da aka yi mishi a zaben da aka yi ran 1 ga watan Disamba. A can da farko Jami ya yarda cewa abokin takarar shi Adamu Baro ya kada shi, to amma daga baya a ranar Juma'a ya dawo ya ce bai yarda ya faɗi din ba, bayan da cewa shi jami'an zaɓe suka gano wasu kurakurai da ba zai yarda ya basu suce ba. Kafofin watsa labarai dai sun ce shugabar ƙasar Liberia Ellen Sirleaf Johnson ce za ta yi jagorancin rukunin shugabannin ƙasashen na Afirka ta yamma zuwa can Banjul, babban birnin Gambiyar, domin a ji a yi ƙoƙarin cusa shugaban nata ra'ayin ya haƙura ya ɗauki ƙaddarar ya faɗi zaɓe sannan ya sauka. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce shugabannin Afirka ɗin masu ba da magana ga jami'in ɗin sun haɗa da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da shugaba Ernest Bai Koroma na Saliyo da kuma shugaban ƙasar Ghana mai barin gado John Dramani Mahama, wanda Jakadiya Fara ta ce musamman an sa sunan shi cikin ayarin tunda shi ma ya faɗa nashi zaben kuma ya amsa ya faɗi ɗin.
Gwamnan jihar Akwa Ibom ta Najeriya Udom Emmanuel ya ba da umarnin a kamo ɗan kwangilar da ke aikin ginin cocin nan da ta rushe har mutane da yawa suka rasa rayukansu. Shi dai gwamnan Udom Emmanuel, wanda yana cikin cocin lokacin da ginin ya afka, bai ji rauni ba. Izuwa yanzu ana ta ba da lissafin da ya sha bamban na yawan mutanen da suka halaka a cikin hatsarin, inda wasu kafofi ke cewa matattun sun kai 160, wasu kuma suna cewa 60 ne suka halaka, yayin da jami'an ƙaramin hukumar da abin ya faru a cikinta suka nace akan cewa yawan waɗanda suka mutu ba su shige 27 ba. Rahotanni sun ce akwai ɗaruruwan mutane da dama a cikin wannan coci ta Rainer's Bible da ke birnin Uyo lokacin da ginin ya rushe. Wani kakakin gwamnatin jihar ta Akwa Ibom ya ce gwamnati na shirin gudanar da bincike mai zurfi na ƙoƙarin gano sanadin rushewar ginin.
Sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump kuma ya ce yau Talata zai faɗi sunan mutumin da zai naɗa sakataren harkokin wajen Amurka. Kodayake Trump bai fayyace kowa zai bai wannan mukamin ba, ana kyautata zaton cewa watakila shugaban kamfanin man fetur ɗin nan na ExxonMobil ne, wato Rex Tillerson. Shi da Tillerson sanannen ɗan kasuwa ne wanda ya jima yana ƙulla dangantaka harkokin kasuwanci da ƙasashe musamman Rasha, kuma an ce yana da dangantaka ƙudda-ƙudda shi shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin. Abinda ake ganin zai iya janyo shi Tillerson ɗin matsala idan aka zo zaman muhawarar tabbatar da shi kan mukamin a gaban 'yan majalisar dattawa. yanzu haka ma 'yan majalisar dokokin Amurka sun gudanar da wato suna gudanar da bincike na gano ko Rasha ta taka wata rawa a wajen yin tasiri a cikin zaben da aka yi a Amurka a watan jiya musamman kuma a gani ko ta yi wani abu da ya taimaka shi Donald Trump din ya lashe zaben. Sannan kuma daga cikin masu goyon baya a yi wannan binciken akwai har da manyan 'yan jam'iyyar Republican din da shi Trump kamar shugaban majalisar da ta Mitch McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da wasu ƙasashen Turai suna wato sun azawa wasu jami'an gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo takunkumi na horo saboda rawar da suka taka wajen tada zaune tsaye na don a jinkirta gudanar da zaɓe a ƙasar. Kamata yi wa'adin mulki na biyu kuma na ƙarshe na shugaba Joseph Kabila ya ƙare nan da mako guda wato a ranar 19 ga wannan wata na Disamba, amma zai ci gaba da zamansa a kan karaga a dalilin wata yarjejeniyar da aka ce an kulla da wani rukuni na 'yan adawa wanda zai ba shi damar zama a kan kujerarsa na mulki har zuwa shekara ta 2018. Sai dai mafi yawan jam'iyyun adawa duk sun ki yarda da wannan shirin, suna cewa sai shugaban ya sauka daga mulki a ranar Litinin mai zuwa. Daga cikin waɗanda aka ɗauki matakan horaswa a kansu har da mataimakin Prime Minister Congo Evariste Bashab da kuma Kalif Mutondo shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar. Labarin duniya kenan, kuka gama ji. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aiko da rahoton cewa a yayin da wasu 'yan gudun hijira ke koma garuruwansu, babban matsalar da su ake fuskanta sun hada da kyama da rashin yarda da juna, musamman waɗanda ake nunawa mata da suka haihu ko kuma aka yi wa fade a lokacin da suke hannun 'yan Boko Haram. Shugaban masu rinjaya a majalisar dattijan Najeriya Sanata Ali Dume shi ne ya yi wannan furucin a lokacin da ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa, wanda a cikin hawaye yake baiwa 'yan gudun hijira hakuri kamar haka.
Don Allah ku ya kuma ku yarda da cewa wannan yin Allah ne. Wallahi bai tsamani yan uwana suna nan da yawa a haka nan ba. Wayannan ma an ce suna kona. To alhamdulillah. Gode mutane ne. Kuma
ka daura. Shugaban masu rinjaya majalisar dattawa Sanata Muhammad Ali Ndume cikin hawaye ke jawabi a ziyararsa na baya-bayan nan da ya kai sansanin 'yan gudun hijira na Daware da mafi yawan mazaunanta mutanen Goza ne a garamar hukumar Gire da ke jihar Adamawa a ci gaba da shirin maida su garuruwansu na asali. Sanata Muhammad Ali Ndume ya ce babban matsalar da 'yan gudun hijira da suka koma garuruwansu yanzu ke fama da ita baya ga ta sake gina rayuwarsu daga burabuzan da suka tarar ita ce ta zamar doya da manja, kyama da kuma rashin yarda da juna tsakanin mabiya addinai daban-daban da kuma mabiya addini daya.
To an samu wannan zama din an sake dawowa sai a kira wane da suka bata ko kuma da suke zaman darda da juna da kuma suke ganin kamar sune sanadiyan suka shiga wannan hali sai a sasanta tsakanin su. Yanzu kamar a Goza a wajen mu rashin yarda ya shiga tsakanin kabilu, rashin yarda ya shiga tsakanin musulmai da krista, rashin yarda a cikin musulmai ma ya shiga tsakanin wayanda suke da bangare-bangare kaman Izala, Tijaniya da Alƙoyana. To wayannan din idan an samu zaman lafiya kowa ya koma muhallinsa ya zauna shine za a yi wannan. To ana bi stage by stage.
Imam Dr. Muhammad Ashafa shine shugaban kungiyar da wazar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin Krista da Musulunci ta kasa da kasa. Na tambaye shi ko menene a kungiyance suke yi domin kyautata fahimtar juna tsakanin 'yan gudun hijira da yanzu haka suka koma garuruwansu da rundunonin sojan Najeriya suka kwata daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram.
Mun yi magana da iyayen yaran nan 24 da aka sako. Mun tattauna akan mamansu jaje da kuma yi masa nasiha da hikimomin da za su iya bi zana da wayannan yayan nasu dan za su iya dawo su dawo da sabon halayyar da ba sani ba a cikin wanda suka dawo yanzu. Da kuma wani kallo ne al'umma za su shiga masa wani hali za su shiga wani hali kuma suke ciki. To mun mangano da yawa da su wallahi iyayen ainihin yaran nan 23 na ƙarshe nan da aka sako. maganan ta yi ma'ana kwarai da gaske. Musulmi na mafi yawa sun ce su gaskiya tsakaninsu da Allah za su yafe, kuma ma sun yafe su dai kawai rayuwar ƴaƴa suke son yadda za su yi, ayyukan zai ci gaba.
Baya ga kauda kyama, in ji abokin aikinsa Pastor Dr. James Morgan Weir, Director a ƙungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin Krista da Musulmai ta ƙasa da ƙasa. Akwai ta kyautata kyakkyawar fahimta tsakanin shugabannin addinan biyu don ɗinke matsalar ta hanyar yafewa juna.
Abin da muke kokarin yi shine cewa a waɗannan abubuwan da suka fito, wayansu sun fice da rigan wayansu da sukuran wayansu sun yi wa wayansu banda. So dole ne idan ba a yafe wa juna ba, lallai wannan abin zai kai wani matsayi da za ka ga ba a yin gabaci. To wannan Allah ya sa karkashin Nari Not It Initiative mun haɗa malamai kusan 100 da maturumin musu wannan bita, ni a matsayi na Krista da Imam Ashafa a matsayin shi na musulmi, muka ba su wannan darasi, kuma gaskiya an fa'idantu da shi, kuma mutane sun ce za a dinga tafiya tare.
Kyama da tsangwama da ƴan gudun hijira da yanzu haka suka koma garuruwansu ke nuna wa mata da ƴan mata da aka yi wa ciki ko fyaɗe da kuma jariran da suka haifa a lokacin da ƴan Boko Haram suka yi garkuwa da su na daga cikin manyan kalubale na rayuwa da wannan rukuni na ƴan gudun hijiran ke fama da su. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Muna nan tafe da rahoto akan siyasar jamhuriyar Nijar, an jima kaɗan. Gwamnatin jihar Niger Arewa maso yammacin Najeriya da gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ƙasar Koriya ta Kudu sun buɗe masana'antar sarrafa shinkafa a garin Bidda, kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aiko da rahoto.
Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta kaddamar da sabon kamfanin sarrafa shinkafa da zai taimaka wajen samun sauƙin shinkafar a tsakanin al'ummar ƙasa. Da yake zantawa da muryar Amurka, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce an buɗe sabon kamfanin sarrafa shinkafar ne a garin Bidda a ƙarƙashin wani shiri na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya sannan da ƙasar Koriya, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Mun buɗe kamfanin gyaran shinkafa wato rice mill a Bidda, kuma ni na tabbata wannan ya ɗaya daga cikin irin ayyukan da muke so a yi na cigaba da ƙarfafa aikin kayan amfanin noma da kuma samun jama'a aiki. Wannan shi kamfanin mun zo da mutanen Federal Ministry of Agriculture da kuma mutanen Korea da su masu gaba da gudunmuwar yin wannan rice mill ɗin. Yana tace shinkafa ya gyara shi ton 1.5 kowane awa. So mun zo an tada mashin, an kunna, mun gani
ya abin zai kasance wurin sayar da shinkafan nan gwamnati ne za ta sayar kuku akwai wani tsari da aka yi
eh yanzu magana da muke tun take ba mun kadai bane ba hada hada gwamnati tarayya na farko muna maganan yanda za a sa irin dokokin da za a sa a zabi kamfanin za su doki wajen su kula da wajen su kuma kamfanin in sun dauka za su dinga sayan shinkafa hannun mutane suna gyarawa maimakon su dinga shigo da shinkafa daga waje
a halin da ake ciki dai tuni kungiyoyin manoma a jihar Niger suka yi maraba da zuwan wannan sabon kamfani da suka ci zai taimaka wajen ci gaban manoman musamman na shinkafa Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haddadiyar kungiyar manoma a jihar Niger
manoma musamman zai bude musu hanyar aiki manoma musamman zai kara musu afakan arzikin su sannan kasa baki daya za a samu tata abincin ci kuma za a hana shigo da shinkafa kuma daga kasan waje
bayanai da sun nuna cewa Najeriya na bukatar ton miliyan 9 a duk shekara kafin a samu wadatuwar shinkafar a tsakanin jama'a inda a yanzu alƙalumma suka nuna cewa ton miliyan 5 ne ake samu a duk shekara na shinkafar da ake sarrafawa a Najeriya a yanzu dai jama'a na cike da fatar ganin sabon kamfanin sarrafa shinkafar na jihar Niger zai taimaka wajen cike gurbin na miliyan 9 da ake bukata a Najeriya sannan kuma ya taimaka wajen rage farashin shinkafar da a yanzu ya hau sama a kasuwanni Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
mun gode Mustapha masauraro kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC daga jamhuriyar Niger wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya hauko mana da rahoto akan cece kuce tsakanin masu hamayya da jam'iyyar da ke jan ragamar mulki game da shirye-shiryen babban taron da ita jam'iyyar PNDS tarayya take yi masu adawa suna zargin cewa ana kashe kuɗin da jamhuriyar Niger ba ta da su
wani cece kuce da ya barke a jamhuriyar Niger tsakanin ƴan adawa da jam'iyyar mai mulkin kasar biyo bayan tarukan shirye-shiryen Congress na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki inda ake ci gaba da gudanar da taruka a da'irori gundumomi da jahohi na matasa da na mata a matakin sharafagen babban taro na Congress na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar ta Niger sai dai ƴan adawa na cewa suna takaicin wannan lamarin cewa mahukunta suna cewa a kasar akwai matsalolin kuɗi kamar yanda Alhaji Dange na mai hulla na jam'iyyar Modern Lumana Africa mai adawa ta Hamma Amadu ke cewa
ni kaman abinda yake bani takaci da haushi mutanen nan kuna kuka hito kuka ce babu kuɗi to kuma wannan taron duk wanda za a yi ni na imani da Allah kuɗi yake ci ga taro kun tsara shi na mugun kashin kuɗi na hitan hankali kuma kongiren ga yanzu wanda za ku yi tsakiyar shekara tsakiyar ƙasa saboda Allah ba ku tausaya ma ƙasar Niger kin da kun ka bude baki har da minista ya tuhuwa ce babu kuɗi ku tai ku yi kongire na Mina kuma shi ma kashin kuɗi ne za a yi shin ni abinda nika so in gani wai shi kuɗin biyan yan makaranta ne babu na biyan ma'aikata kuɗin bala kakana akwai na zuwa kongire suna akwai koko
to ba ganin shi kongire din dole na su yi shi tun da dokoki sun ce dole sai an yi kongire
me a dole ga ishi to isu su ko dokoki ba san bawo ba eh ce jam'iyya mai mulki dokoki ba su azama mata lalura ta yi kiyo lahiyar dan Niger ta ba dan Niger karatu dokoki ba su haka nan ba adiba ba din ga ya maka
to sun ce wannan taro da na jam'iyya bai shahi magana mulki ba
to ai wan in ka diba ai kongire na Niger musamman ma shine na debon cikin wanga zamani na wannan karni na wannan mulki kongire na Niger ka tabbatar da duk wanda ma ba cikin mulkin shi ba shi ma kongire ba su kori mutane sun kai kongire cikin gonaki ba wannan zance ko ga ya maka ba na jam'iyya na menene ƙarya ce kashin kuɗi ne za a balakaka da duk abin da anka kwaso cikin ƙasa a kashe shi nan
a bangaren jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar ta Niger ana cewa yin taron cika umurnin dokokin ƙasa ne waɗanda suka baiwa kowace jam'iyya gudanar da aikin ta kuma wannan maganganu ne na adawa in shi kakakin reshen jam'iyyar PNDS tarayya reshen birnin Kwanni mai mulki cewa da dan baba mamance ni
kasa ba ta da kuɗi ai shi kongire ba magana kuɗin ƙasa na aka yi da shi ba kowane party duk duniya lokaci na ga kongire wani yana da adadin shekara 4 wani yana da adadin shekara 5 akwai har masu adadin shekara 7 ga manda kenan in lokacin nan ya kai wajibi ne ga duk jam'iyya mai son ta hoke register ta kenan dole na tayi kongre din nan kenan mu ko muna da ƙarhin da zamu yin kongre kuma da mutane ne aka kongre kuma da ayyukan yin kongre ba kudin ƙasa ne aka yin kongre da su ba ko wace jam'iyya ko shizan kuna cikin adawa ko shizan kuna cikin mulki tunda bayan mun kasa ba ba
to sun ce akwai jam'iyyun da sun dade ba su yi kongre din ba saboda ba su da kuɗi kuma an yahe musu wannan babu wata matsala
wannan su tashawa mu da ma ai wannan ba wa mu bana mu tun muna adawa wa'adi bai taba hucewa da kwana ɗaya ba bamu yi kongre kenan wannan cegumi da cegungunma nasu wannan su tashawa ya adawa adawa ce ba a hana su yi adawa
su sun ce a matsayin ku na masu jagorancin ƙasa ku ne kamata ku ba da misali babu kuɗi ba ta kamata a ga ana ta hidimomi ba
a wannan nice ma ba ta sha kuɗi ba tunda ba kuɗin ƙasa na kenan kuɗi waɗanga na jam'iyya na kowace jam'iyya tana da asusunta kuma da wannan asusuna taka aikin jam'iyya da shi ba da asusun ƙasa ba
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Har yanzu muna jamhuriyar Niger domin wakilin sashen Hausa Sulaiman Mune Barma ya gabatar mana da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan Niger din suka yi.
Za mu soma sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Venement wacce ta ruwaito cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Niger CNDH a rahotanta na shekara-shekara ta bayyana gano ana taka wasu muhimman haƙoƙin ɗan adam a wannan ƙasa. Jaridar ta ce da yake gabatarwa 'yan majalisar dokokin ƙasa wannan rahoto, shugaban hukumar Professor Khalid Ikrit ya ce asarar rayukan da aka huskanta a bara da bana sakamakon hare-haren ta'addanci da waɗanda suka wakana biyo bayan hatsarin ababen hawa a matsayin toye haƙƙin rayuwar ɗan adam. Sannan rahoton ya nuna damuwa akan halin da mutanen da ake tsare da su a gidan yari suke ciki saboda cinkoso a ƙananan ɗakunan da ke fama da rashin tsafta in ji jaridar Le Venement. Jaridar Le Républicain ta ce watanni tara bayan zaben gama garin da aka gudanar a Niger da alama 'yan adawa sun kiɗime tunda suka bada sanarwar ƙulla sabon ƙawancen FRDDR an rasa inda jam'iyyun na adawa suka shiga sai ka ce waɗanda ruwa ya ci su. Jaridar ta ci gaba da cewa shugabannin ƙawancen kansu kowa ta kansa yake. Muhammad Usman da yake ya san ba a san abinda gobe za ta bayar ba tun daga ranar da amininsa Sani Umaru ya kwatse da masu mulki ya saka wa bakinsa taba yayin da Hamma Ahmadu ya tafi Faransa neman magani ya bar magoya bayansa suna mareci. Shi kuwa Abubakar Sise ya samu wani babban mukami a ƙasashen waje in ji Le Républicain wace ta ce ba haɗin kai ba kuma kuɗin aiki saboda haka dole ne ƙawancen na 'yan adawa ya shiga halin tangal-tangal. Jaridar Lanketer ta ruwaito cewa birnin Agadez ya ɗauki haramar karɓar bikin sallar jamhuriya na ranar 18 ga watan Disamba. Agadez ta sha ado na sabbin gine-gine sai dai kash shugaba Isuhu Muhammadu zai yi nasam ba zai halarci bikin na Agadez Sokni ba. Jaridar ta ce ta ciyo ƙamshin Prime Minister Birjira Fini ne zai wakilce shi a maimakon wakilinsa na musamman Sani Umaru. Mu karkare da jaridar Le Horizon wacce ta zo da labarin cewa hukumar kwallon kafar nafiyar Afirka CAF ta shigar da wani ɗan ƙasar Niger Yahaya Muhammadu a jerin alƙalan da za su yi aikin alƙalanci a gasar cin kofin nafiyar da za a yi a watan gobe a ƙasar Gabon. Jaridar ta ce wannan wani abin alfahari ne idan aka dubi muhimmancin gasar CAN. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuma sauraro kuka bari a kan faifai.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishari na garin Garbace da kamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda aka yi zabe kuma Yahaya Jami ya rungumi kaddara da farko yace ya yadda an kada shi kuma ya dawo yace bai awunce ba hakika abu ne wanda sansan bai dace ba da shugaba mai mulki kuma a ce wannan siyasa ce kuma an yi zabe ga wanda yace yadda shugabannin kasashen Afirka suka tashi tsaye suka nuna har za su tura tawaga a yau har da shugaban Najeriya da wasu shugabanni su je kasar domin shawo kansa hakan yayi daidai garin cewa tun abun bai lalace ya zama wani yakin basasa ko kuma wani husuma a kasar ba da fatan Allah ya sa wannan tawaga ta shugabanni da za su je kasar Gambia za su shawo kan Yahaya Jami domin ya janye ga wannan kalami nashi na cewa bai amince ba ya sauka ya bada mulki ga wanda ya ci zabe domin demokuraɗiyya ta ci gaba. Na gode mai magana Aminu Mishai na garin Garbace da karbar kuma ta Balija Taraba tare da Najeriya biya na ƙarshe an jima.
Assalamu alaikum. Sunana Babba Haruna Damba Bajoga malamin Jalingo Primary School Ashaka. To alhamdulillah a gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi haikan domin dakile wannan mummunar ɗabi'a ta yin garkuwa da mutane da wasu bata gari ke yi a jihar Zamfara kamar da yadda ta faru da wasu mata wadda wasu 'yan dindiga a kwana-kwanan nan ajiyajiyar nan suka zo suka tafi da dumbin mata suka je suka yi garkuwa da su don haka haƙƙin tsaron rayuka da lafiya da dukiyar al'ummar ƙasa ya rataya ne akan gwamnati don haka gwamnatin Zamfara ki samu haɗin kan gwamnatin tarayya domin dakile wannan abu saboda al'umma su zanna lafiya da su da iyalansu da 'yan uwansu da dangoginsu daga Babba Haruna Bajoga.
To sai kuma taƙaitattun labarai kafin mu yi sallama.
To ana saran isar shugabannin kasashen Afirka da dama a Banjul babban birnin kasar Gambia a yau domin su je su rarrashi shugaban kasar Yahaya Jami da cewa ya hakuri ya sauka daga kan karigar mulki bayan da aka kada shi a zaben da aka yi farkon watan nan na Disamba. Can da dai Jami ya amsa cewa abokin takarar nashi Adamu Barrow lalle ya kada shi. Amma daga ranar Juma'a ya canja ra'ayinsa ya ce bai yadda ya faɗi ɗin ba bayan da kuma a cewa shi wato saboda jami'an zaɓe wai sun gano kurakurai da bai zai yadda ya bari su wuce ba. Gwamnan jihar Akwa Ibom a Najeriya kuma ya bada umarnin a kama ɗan kwangilan nan da ke aikin ginin wata cuce da ta rusa har mutane da yawa suka rasa rayukansu a ciki. Gwamnan Udom Emmanuel wanda yana cikin cocin lokacin da gini ya auka dai shi ya tsallake rijiya da ba bai samu wani rauni ba. Ana ta ba da lissafin da yake sha bamba na yau mutanen da suka mutu a hatsarin wasu na cewa kamar mutane 160 ne suka mutu wasu suka ce 60 ne sannan jami'an hukumar da wato karamin hukumar da abin ya faru a ciki suke cewa kamar 27 ne. Sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump kuma an ce yau Talatan nan zai ba da sunan mutumin da yake so ya zama mashi sakataren harkokin wajen Amurka. Trump dai bai ce ga kowa ne ne zai bai wannan mukamin ba amma kafofin watsa labarai na Amurka suna ta kyautata zaton cewa watakila shugaban kamfanin man fetur din nan ne na ExxonMobil wato Rex Tillerson wanda aka ce yana da alaka kwada-kwada Rasha da shugabanta Vladimir Putin abinda kuma zai iya zama mishi matsala idan aka zo wajen zaman muhawarar tabbatar da shi a gaban 'yan majalisar dattawa wanda suka hada da wato shugaban majalisar Mitch McConnell da kuma kakakin majalisar wakilai Paul Ryan da ke son a ci gaba da wannan bincike din. Amurka da wasu kasashe na Turai sun karfafa wasu jami'an gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo takunkumi saboda rawar da suka taka wajen tada zaune tsaye domin jinkirta gudanar da zaɓe a wannan ƙasa. Kamata yi wa'adin mulkin shugaban Congo ɗin Joseph Kabila ya ƙare nan da mako guda. Amma kuma an ce an kulla wata yarjejeniya da za ta ba shi damar ya ci gaba da zama.
Masu sauraro abinda ya sauka kenan a shirin wannan hatsi. To amma kada a mance da la'asar idan Allah ya kamu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya.